Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 28 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
Fa Ibrahim, kasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a safiyar yau Litinin. Haka kuma jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu wuƙa ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya auna abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne, saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma dakarar Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh, inda galibin sa kabilun Armenia ke zama, duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji halin da ake ciki game da tsaro a jihar Katsina da kewaye.
A cikin satin nan sun yi garin da ake ce Magandara, sun kwashe duk abin da ke cikin Gandara.
Za kuma a ji cewa kungiyar kwadugo ta Najeriya ta dakatar da yajin aiki, amma
ba mun dakatar da shi kwata-kwata ba, mun yi suspending ne na lokaci kadan.
A jamhuriyar Niger kuma shirin zabe ake kan yi.
Siyasa ba iko bace, ba kuma bauta bace, yarda ce, ita kuwa bawan yarda ne da ke yi.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta Johns Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Wani bincike da gidan talabijin ɗin CNN ya yi a kan alƙalamin na cibiyar Hopkins ya nuna cewa adadin waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya ƙaru da aƙalla kashi 10 cikin 100 daga makon da ya gabata zuwa yanzu a jihohin Amurka 21. Dr. Chris Murray, daraktan cibiyar sa ido kan alƙalamin harkokin lafiya da nazari a jami'ar Washington, ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka, ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. A Amurka an samu mutum fiye da miliyan 7 da suka kamu da COVID-19, daga nan kuma sai India da ke bi mata da sama da mutum miliyan 6, sai kuma Brazil da ta samu kusan mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar, a cewar alƙalamin cibiyar Hopkins. Kasashen Turai kuma na fuskantar sabon yaduwar cutar, abin da ya sa wasu gwamnatoci a faɗin nahiyar suke sake dawowa da matakan kulle kan jama'a da kuma masana'antu. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu a ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya auna abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne, saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba, yau bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17, maharin wani dan shekara 18 da haihuwa dan Pakistan wanda ya isa Faransa shekaru 3 da suka gabata a matsayin karamin yaro ba tare da wani babba ba. An bayyana sunansa a matsayin Hassan A a wata majiya da ke da masaniya kan binciken da ake yi ta fadawa kamfanin dallancin labaran AFP bisa sharaɗin a sakaye majiyar. Kamfanin na AFP ya ba da rahoton cewa majiyar ta ce masu binciken suna aiki don tantance wani bidiyo wanda kusan ya nuna matashin da ake zargi yana maganar kai harin. Dakarun Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh, inda galibin sa kabilun Armenia ke zama, duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan. Bangarorin biyu sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. Ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta ce sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Tartar, yankin wanda ya balle ya bada rahoton cewa an samu ƙarin akalla sojoji 15 da aka kashe abin da yasa adadin sojojin yankin da aka kashe tun daga Lahadi zatta 30 a lokacin da hukumomin yankin suka ce Azerbaijan ta kai hari ta sama da kuma na manyan makamai Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kazamin fadin kuma ya bayyana takaicinsa kan asarar rayuka da aka yi da kuma yadda fadin ya shafi farar hula a cewar wata mai magana da yawunsa a wata sanarwa.
An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Inda har yanzu ake ci gaba da samun matsalar tsaro a jihar Katsina da kewaye. Sani Malumfashi gareka.
Bincike ya nuna cewa a daddare muna rana kai hari a ƙauyuka suna satar mutane da dabbobi da kuma yin fyaɗe. Ya sa ma ƴan sun samu tarjiya suna yin ta. Na samu bayanai kuma na fitar da waɗanda suka bada su sabili da dalilai na tsaro.
Wannan labari ya faru wajen misalin karfe 10:05 na dare sai shigo wani gari da ake ce ma Takkaga. A cikin daren nan suka dinga tsaron wuta Allah da rahmat an samu ɗauki na sojoji sun shigo cikin dare wajen karfe 11. Allah ya bada iko aka kore su. Amma ta labarin da muke ji yanzu da sai an ce har wani mutum guda ya rasa rauta. Kuma a daren jiya akwai wani gari da ake ce ma ɗan gari kusa da gurbin Magariya da ya fi kilomita 7 na tsakanin shi da Jigiya. Sun shiga garin hassan alce da shanu guda 4. Aka jiya cikin garin akwai wani gari kusa da Kandawa sun ɗauko wasu shanu. A cikin satin nan sun je garin da ake ce ma Gangara sun kwashe duk abin da ke cikin Gangara. Duk sauran shanu hausa-hausa suka bi suna operation. Sun je ɗan gariya. Ɗan gariya daidai da kaji wannan naka ba su bari ba sun kama sun kai da su. Ko wani gari da ake ce ma maganin nan da gurawa. Babban baccin ciki yanzu kaɗai da suke ma mata a nan maganin da suke ma wata yarinya ta ɗi. Sakamakon baccin ciki ne nan kaɗai da suke ma wannan yarinya wannan baccin ciki ya kashe ruwan. Ya ce mutane sun da mana hantar da su sun yi kaɗai. Sannan gwamnati sai ta hidda baka ga wani ma'aikatan da ke cikin ta.
Shekaran je barayi sun je garin da ake ce ma Dorai. Waɗansu mutane suka yi kidana kan sai mutane suka gudu daga dajin suka shigo garin. Shi ne sai ƴan garin Dorai suka ba su mafaka. Barayi ne suka zo da yawa suka ce ko a ba su wa'annan wa'anda suka yi kidnapping ko kuma su zo su kakkashe ƴan garin. To shi ne daga cikin ƴan garin wani kowa gefe ya kira wani sojoji. Da su aka kira sojoji suka yi taba ta kashi sojojin duk kusan suka kashe adadin barayin da suka zo gurin.
Dangane da irin waɗannan bayanai marasa daɗi. Kisan ya yanzu gwamnonin jihar Katsina da na Zamfara suke ta yin kira ga al'ummar su ta su riƙa ba da bayanai na sirri da kuma mafakar mahara wanda zai kai ga murƙushe wannan al'amari. Ko a jiyan nan da la'asar gwamna Aminu Bello Musari ya yi irin wannan huduba ga mutanen Dabai a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Tanja wajen ƙaddamar da asibiti da magungunan da aka samu.
Zan yi amfani da wannan damar bayan roƙon addu'a ta zaman lafiya. To ya kamata mutane kowa ya zama ɗan sandan kowa. Babban matsalar da muke fama da ita yanzu ita ne ta kai ƴan rahoto, ƴan ba da labari. Ina sanar da cewa a nan ƙaramin hukumar Tanja daga nan wanda ya shafi ƙaramin kawara Kabur na Gangara Bakori akwai wani ɗan sarɗaɗe wanda ƴan ɓanna suke. Saboda haka wajibi ne ku ba da gudunmuwar yadda za a yi maganin su domin shi ne za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. Ina fata za a taimakawa jami'an tsaro, gwamnati, malamai, za a taimakawa ainihin sarakunanmu na gargajiya domin a tabbatar da cewa waɗannan munanan mutane an fitar su daga cikin al'umma. Domin duk abin da ake yi in babu zaman lafiya to ba inda za shi.
Sanke Abu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
An naɗa tsohon ministan harkokin wajen Mali Muktar Owani a matsayin prime ministan ƙasar da ke yammacin Afirka yayinda take ƙoƙarin mai da al'amuranta daidai-daidai bayan da aka haɓura da shugaba Ibrahim Boubacar Keita a watan da ya gabata. Shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Ba Indo wanda kwamitin sojoji da ke mulkin ƙasar suka naɗa ranar Juma'a da ta gabata ne ya naɗa Owani a matsayin prime minister a jiya Lahadi. Yayin da shi kuma wanda ya jagoranci juyin mulki sanar Assimi Goita ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Owani ya yi aiki a matsayin ministan harkokin waje daga shekarar 2004 zuwa shekarar 2011. bayan da ya wakilci Mali a matsayin jakadan kasar a Majalisar Dinkin Duniya daga shekarar 1995 zuwa shekarar 2002. Tayo na dan uwa ne a matsayin prime minister ya kai ga ajanye takunkumi da kungiyar kasashe ECOWAS suka kakaba wa Mali bayan da dakarun sojan kasar suka kama kaita dan shekaru 75 da kuma prime minister sa a lokacin Bubu Cisse a ranar 18 ga watan Agusta a gidan kaita a Bamako babban birnin kasar. An samu barkewar gobarar daji da iska mai karfi ke bazawa a jiya Lahadi a tsakiyar arewacin yankin Napa mai tarin gonakin inabi na sarrafa barasa a jihar California, inda gobarar ta bazu har zuwa eka filayen kusan 809, abin da ya sa kan dole aka kwashe jama'ar wani asibiti da kuma ɗaruruwan gidaje a cewar hukumomi. Jama'an kashe gobara sun yi aiki sosai suna kokarin kashe wutar da ke barazana ga unguwanni da kuma gonakin inabi da ke arewacin yankin da ya yi suna wajen noman inabi na sarrafa barasa da kuma kewayen tsaunin mai tazarar kimanin kilomita 120 arewa da birnin San Francisco. Wutar dajin da aka yi wa lakabi da Glass Fire ta barke ne kafin wayewar gari a kusa da garin Calistoga kuma ta ci gaba da bazuwa har zuwa wasu garuruwa da ke kusa da garin Depa da St. Helena, yayin da wutar ke ci har zuwa kusa mil daya na asibitin St. Helena.
A gaida Hadiza da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya, inda kungiyar kwadugon kasar ta janye yajin aiki amma ta ce da fasauran magana. Halima Abdulrauf gare ki.
Yajin aiki mun fara shi tun 12 dare kamar yadda muka wa 'yan Najeriya alƙawari da ba mun dakatar da shi kwata-kwata ba. Mun yi suspending ne na lokaci kaɗan. Dalilin da ya sa muka yi suspending ɗin shine mun cimma nasarar wato abinda muka gabatar wa gwamnati na maganan wato ƙarin wutar lantarki, inda gwamnati ta yi amai ta lashe a yanzu ta janye wannan ƙari da ta yi na wutar lantarki. An kafa kwamiti nan da sati biyu inda za a tabbatar da an kawo abinda ake cewa palliative na maganan ƙarin man nan da aka yi. Ita kuma maganan wutan nan mun samu wato masana da aka kafa kwamitin hadisu wanda za a duba ma me yake jaru wannan kare-karen da shauransu, inda a sashi biyun nan dukkan mutum nan za a zo na shi wannan aiki.
Jiko kuma mataimakin sakataren kungiyar kwadago na NLC Comrade Kabir Nasir kenan da bayani akan matsayin kungiyar game da dakatar da yajin aikin da suka shirya fara yi a yau Litinin. Wannan matakin da ya biyo bayan cimma matsaya tsakanin kungiyoyin kwadagon da gwamnatin Najeriya a ganawa da suka shafa sama da sa'o'i 6 suna tattaunawa lamarin da ya kai ga dakatar da aiwatar da ƙarin kuɗin wuta na tsawon makonni biyu kafin gwamnatin ta aiwatar da matakan da suka cimma. A bangaren gwamnatin ƙasar kuwa, ministan kwadago da ayyuka Chris Ngige, karamin ministan albarkatun man Peter Tini Pre-Silva, karamin ministan kwadago da ayyuka Festus Keyamo, ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad da kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Gida Mustapha suka rattaba hannu akan yarjejeniya da aka cimma, inda shugaban kungiyar kwadago na NLC Ayuba Waba da takwarar na TUC Kwadri Olale da sauransu suka sa hannu a kan yarjejeniyar. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa na Sutura Ashir Sharif ya yi bayani akan matsayinsu kan batun ƙarin kuɗin wutar lantarki da cire tallafin man fetur. Kaan nan ya yi magana akan dakatar da yajin aiki da kungiyoyin kwadagon ƙasar suka yi.
Mun ga wannan sanarwa da ita kungiyar kwadago ta bayar na janye wannan yajin aiki da kuma matsayin da suka cimma da gwamnatin tarayya kan cewa an tabbatar da shi kuɗin man fetur zai ci gaba a inda yake. Na farko dai wato kamar solution ne wanda yake ta dan wani lokaci ba a yi masa gini na gaskiya ba. Idan har gwamnatin Najeriya ba za ta ta gyara waɗannan matatun man fetur a daina siyo mai daga waje ana kashi ba, ba za mu taba daina shan wahala kan maganar farashin man fetur kullun zai tashi zai daga. Idan kasuwar duniya ya daga can zai daga a nan gurin, kuma 'yan kasuwa za su saka kuɗin mai ne yadda ransu yake so, wanda bai kamata gwamnatin ƙasa ta bar wannan abin akan mutane a haka ba. Na biyun su shi wannan tallafi da gwamnati ta saka na gidaje da waye-waye da motoci duk wannan abu ne temporary kuma ba lallai bane a tabbatar da shi. Na ukun su magana shi wutar lantarki da aka ce za a dauka an tsai dakatar shi zuwa sati, to abu ne wanda ya kamata a yi ƙari a kansa.
A cikin makonni biyu dai za a yi nazari ne kan kamfanoni da suke rarraba wutar lantarki a yanzu dai za su dakatar da aiwatar da aiki da sabon ƙarin kuɗin wutar da aka yi a 'yan makonni baya da suka wuce. Gwamnatin tarayya dai za ta ba da tallafi a bangaren sufuri, wutar lantarki, aikin noma da ayyukan jinkai da za su taimaka wajen rage radadin da ma'aikata da sauran al'umman kasar ke ji sakamakon ƙari a kudin wutar lantarki da cire tallafin man fetur da aka yi. Halima Abdullahi Umre Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, yanzu kuma bari mu ƙetara Jamhuriyar Niger, inda ake jinjar siyasa da shirye-shiryen zabe. Daga Yamai, babban birnin kasar, ga su labar ma da cikakken rahoton.
Tawagogin magoya bayan jam'iyyar RPP Farilla da suka fito daga yankuna 8 na kasar Niger ne suka hallara a babban taron da uwar jam'iyyar ta kira da nufin tantauna matsayin su game da zaɓuɓɓukan da ke tafe. Da majalisar dokokin ƙasa Shitu Mamman na daga cikin shugabannin wannan jam'iyya.
Yau mun yi kongire za a tsaye da statue a yi adopte da reglement intérieur da ƙa'idodi musamman gaba ɗaya na party. Daga yau shine za a san hanyar da za a bi wannan party namu ina yana. Kenan tsa'idodi ƙa'idodi yau tun jama'a na Niger gaba ɗaya wiwi region sun zo, region guda takwas sun zo, su za su tsaye da ko menene ya kamata a yi bisa rayuwar wannan party. Muna nan muna ta ciri kullu wanda ya kamata mu ma ni a kandida na conseil local da conseil regional da dubdoci da sauransu.
Taron kongiren ya bayyana shugaban jam'iyya Alma Umaru a matsayin wanda zai tsaya mata a zaben shugaban kasa. Ga abin da yake cewa bayan da aka bashi wannan matsayi.
A taro gaba daya party RPP Farilla ya ce ya tsaye da ni in yi takarar shugaban kasa. Gaban dama in gawa abokaina na aiki so ba mu da suka bani wannan amana zan dauke ta da hannu biyu. Zan yi ta ba gudu ba tsoro. Zan yi ta cikin mutunci. A Farilla watan talakan Niger ya san inda take mishi ciwo. Ya daure talaka ba sai zaɓe ya zo ba. A jiwa ma dala ɗari jika guda ka zo ka ce wani nake so ko kuma na zaɓuwa ne an sai ƙuri'arka. Don duk wanda aka sai ƙuri'ar shi. To kuma ai bai wani aiki.
Alma Umaru ya sha alwashin kwatanta adalci a tsakaninsa da abokan tafiyarsa na cikin gidan RPP Farilla sakamakon lura da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyu da dama a yanzu haka a nan Nijar.
Ko me kake ka kiyaye mutuncin wanda suka zo kuke aikin siyasa da shi? Siyasa ba iko bace ba kuma bauta bace, yarda ce. Ita kuwa yanda ake faɗi bawan yarda ya hina sai yi. Na biyu a siyasa wanda aka sa gaba kai ya tsamanin kamar sarauta gargajiya ce kamar gado ne abin da jama'a kenan kai shawara da mutane bai kamata ba yan tsirarin mutane sai kai sai fadawanka ka zo ka ciyanka yadda ka dama ka ci karanka babbaka.
A watannin da suka gabata ne aka kafa RPP Farilla bayan da wani rikicin shugabanci ya barke a jam'iyyar MPR Jamhuriya. Alma Umaru na daga cikin manyan kusoshin jam'iyyar MNSD Nasara a zamanin shugaba Tanja Muhammadu inda ya sha rike mukamin minista. A halin yanzu yana daga cikin mashawartan shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a fannin kasuwancin kasa da kasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa, a cikin shirinmu da ya gabata mun fara tattaunawa da shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu, inda yake zayyano matakai da suke ɗauka danganin ɗalibai sun koma makarantu don ci gaba da ɗaukan darussan su kamar yadda aka saba. Idan na bance ka haƙƙi ne na iyaye su ga cewar an ilmantar da 'ya'yansu
amma kuma haƙƙi ne na gwamnati ta ba mu waɗannan yara ilimi.
Ina zuwa, na yarda da maganarka, amma shin kafin gwamnatin fa kin yana kuma kan waye?
Haƙƙi na iyaye su tabbatar da cewa yaran sun samu ilimi musamman a matakin primary, matakin secondary, amma haƙƙi ne na gwamnati ta samar da karatun shi kanshi, malamai, azuzuwa, kayayyakin karatu. Haƙƙi ne da yara ta yi akan gwamnati wanda iyaye nasu su tabbatar da yaran su san shi.
Wannan haka yake, amma maganar da muke faɗi yanzu shine gwamnati a yanzu tana da matsala ta fuskan kuɗi wanda za ta raba wa waɗannan makarantun domin haka ya wakana. Wannan shine gaskiya.
Bari mu duba mu gani ai idan aka duba tsarin karatun nan za a iya cewa ba lalai sai an yi tsari wanda ya shafi na karatun yanar gizo ba. Ana iya ai karatu waɗanda za a dinga aika ma ɗaliban nan da kasidu da ainihin abubuwa na karatu zuwa gidajensu ko kuma su dinga zuwa makarantun nan suna ɗaukan waɗannan kasidun su je su karanta domin su ainihin kuma kawo in lokaci ya zo na su jarabawa a tabbatar da sun fahimci karatun. Me yasa ba za ku kawo wannan tsarin ba?
Akwai tsarin, amma duk abin da za a faɗan nan game da waɗannan bayanan da ka yi. Na farko dai in ma za a kawo musu kasidun ne za su yi ne ɗaiɗaikunsu sannan kuma su ba da amsa ga wani wurin da aka tsaya don adana waɗannan abubuwan da za su faɗa sannan a sake faɗa musu cewa ya yi daidai bai yi daidai ba su ci gaba. To wannan tsarin ma shi kansa yana da ƙalubale irin nasu. Haka kuma in an ce masu zo ne na ɗan wani lokaci su yi abin nan, ka tuna fa duk gunda aka haɗu yanzu ana son a ce kana da kayan wanke hannu, wani abun shaƙa, wani abun ana duba ka, wani su batta a baki da sauransu duka. Su waye masu ba da wannan abu an dawo gwamnatin har yanzu? Ba wanda za a ce musu ya taho da galon na maganin wanke hannu ko maganin wani abu ya zo da shi yana tsammanin in ya je gurin ne zai samu akwai. Mai ba da wannan abu kuma gwamnati ne? Ba mun ce kwata-kwata gwamnati ba za ta iya ba ne. Gwamnati za ta iya farawa amma su makarantun ko ta fuskan iyayensu ba iyayen yara ko ta wadda za su iya ci gaba da wannan aiwatar da wannan abun in gwamnati ta bayar za a iya saka shi a dan wani kuɗi kaɗan kamar na makaranta da sauransu. Don ka san abin da yanzu za ka ji an yi ca a kai shi ne in an ce a sa kuɗin makaranta ba za a yarda ba. To amma abin da gwamnati take ƙoƙarin yi shi ne ta ga menene ita ce za ta yi kuma shi wannan da ake fama da shi ma a duniya gaba ɗaya menene tunanin wasu mutane game da yadda za a iya kasancewa ana zanin da wannan ciwon kuma ana aiwatar da wasu ayyuka daban don ba za a ci gaba da zama haka ba. So dole ne mu koyi yadda za mu zanna da ciwon amma muna kuma gudanar da harkokinmu wanda cikin harkokin nan kuma akwai sha'anin koyarwa. Ni ina gani zuwa gaba za a buɗe makarantu.
To idan ka ce zuwa gaba har yaushe kake ganin gaban nan da kake magana?
Daga kwamitin gwamnatin tarayya da lokacin da aka fara ai ba haka bane, kowa ya tafi gida ne kawai sai illa masha Allah. Ana nan aka ce to su waɗanda suke riƙe da wasu fannoni na wajen aiki shugabannin department su dawo. Aka dawo aka ce daga level kaza zuwa sama su dawo. To ana zuwa nan gaba za a ce kowa ma ya dawo.
Wasu da dama 'yan Najeriya suna da takaddama musamman idan aka yi amfani da kasafin kuɗi da ake ware ma ita wannan hukuma taka. Za su ce to ina kasafin kuɗin da ake ba hukumar ka da za a iya cewa ba za a iya siyan sabulun wanke hannu, takunkumin fuska da za a aje a waɗannan kwalejojin horas da malamai a gabaki ɗaya ƙasar nan ba. Za a ce kuɗaɗen nan ba ku da su ne ko ko dai ba ku da niyyar ku amfani da su wajen aiwatar da wannan abu don yara su koma makarantu ne?
To da farko dai kusan kashi 3/4 na kuɗin da ake saka ma kwalejojin nan yana tafiya ne a biyan albashi. Sannan akwai wani abun da suke cewa kuɗin gudanarwa wanda misali bari mu ɗauki College of Education ɗaya kamar Zaria ko Kano, abun da ake ba su na kuɗin gudanar da makarantar a wata ɗaya ba wanda ake ba shi miliyan goma a cikin makarantu, shine asibiti, shine man motar zirga-zirga, shine komai. Gwamnati na tsinkaye cewa akwai wani kuɗin gudanar shiga da ake ce musu IGR da wasu makarantu za su samu don ya taimaka musu aiwatar da wannan abu. Kuma maganar haka take, amma a makarantar horar da mallame wani kuɗin gudanarwa ne zai shigo mu? Ta ina zai shigo? Iyayen ne za su zo su ba ku?
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a wannan makon. sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin bakon namu Professor Baffa Aliyu shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a Najeriya da masu abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har yazo muku sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gracium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku huta lafiya peace
Shan hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar
da yanzu ko bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
ayyo sabon mu na farko ya fito ne daga gurin Usman Shitu inda yake Allah ya sa matakin zaben farar hula a matsayin shugaban kasa na rikon kwariya a kasar Mali ya kawo ƙarshen rikice-rikicen siyasa da kasar ta fada ciki bayan juyin mulki da sojojin kasar suka yi sai kuma sabon Ukasha Abdulsalam Koko daga jihar Kebbi Najeriya inda yake ko shakka babu sake kaiwa gwamnan jihar Borno hari bayan wasu sa'o'i abin takaici ne da Allah wadai kuma ya kamata jami'an tsaro su kara kokari bayan wanda suke don kawar da 'yan ta'adda da ke neman ganin bayan arewacin Najeriya to sakon mu na gaba ya fito ne daga wurin Lawal Sani na kawo Daura inda ya ce duk mai kishin talakawan Najeriya dole ne yayi farin ciki daga wato farin cikin janye wannan yajin aikin da kungiyar kwadugo ta yi duba da cewa idan da an shiga wannan yajin aikin da wahalar akan talakawan Najeriya za ta kare wanda dama halin da ake ciki abin sai hamdala sai kuma sakon Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda su kuma suka ce VOA Hausa ku mika mana sakon ta'aziyar mu ga ɗan uwan jami'an tsaron nan 15 waɗanda kungiyar IS ta kashe a harin da suka kaiwa wato tawagar gwamnan jihar Borno a ranar Juma'a to ayyo sakon mu na ƙarshe ya fito daga wurin Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo daga jihar Bauchi inda ya ce bude makarantun primary da secondary ran 12 ga watan Oktoba da gwamna Bala Abdulkadir Kauran jihar Bauchi yayi yayi daidai hakan zai rage kararan da yara suke yi a gari kuma sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Dr. Chris Murray, Daraktan Cibiyar sa ido kan alƙalamin harkokin lafiya da nazari a Jami'ar Washington, ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cika wa mutane biyu ka a ranar Juma'ar da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin majallar barkwacin nan ta Charlie Hebdo ne saboda a kwanan nan majallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba yo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015. Dakar Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwarsa fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh inda galibinsa kabilar Armenia ke zama. Duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen faɗan. Bangarorin biyun sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato ta da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza wadda ta tsaya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.